Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilo hanzu 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango 102.5. Haka kuma za ku iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin namu na farko a yau Talata 23 ga watan Agusta shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Kasar Turkiya ta jingine bayanin ta na farko mai cewa wani yaro dan kunar bakin wake da ISIS ta turo ne ya kai harin nan na ranar Asabar. Daruruwan 'yan Najeriya masu zanga-zanga sun yi maci zuwa fadar shugaban ƙasa a Abuja, inda suka buƙaci gwamnati ta ƙara azama kan batun ceto 'yan matan Chibok. Sannan ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce har yanzu yana nan kan bakarsa ta tasa ƙeyar bakin haure wajen miliyan 11 da ke zaune a Amurka.
Kanin labaran kenan. Yau sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry yake ziyara aiki ta wuni guda a Najeriya. Ziyarar da masu kula da lamura ke cewa tana da matukar mahimmanci.
Wannan ziyara gaskiya tana da matukar mahimmanci ganin irin ci gaban da ita ƙasa Amurka ta samu a wannan ƙarni da muke ciki.
Yau kuma a shirin tsaka mai wuya.
Bari mu ji ra'ayin zafarawa kan wannan takaddama.
Wannan takaddama ta yi daidai, bai yiwuwa a ce ana siyasa, sannan kuma sai kai abinda ka zauna kai yanke hukunci da kanka za ka aikata.
To muna ɗauke da waɗannan duka da kuma waɗansu rahotanni bayan labarai.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Turkiya ta jingine bayanin ta na farko mai cewa wani yaro dan kunar bakin wake da ISIS ta turo ne ya kai harin nan ranar Asabar a wajen wani bikin auren kurdawa wanda ya halaka mutane 54. Prime Minister Binali Yildirim ya faɗi ji Litini cewa raɗe-raɗin nan na wai wani yaro ne ya kai harin, jita-jita ce kawai daga wasu shaidu. Ba mu da masaniya game da waɗanda suka kai harin. Abin takaici bayanan farko kan wanda ya kai harin da kuma ƙungiyar da ta turo shi ba daidai ba ne, abinda ya gaya manema labarai kenan. Da farko, shugaba Recep Tayyip Erdogan ya bayyana maharin da yaro ɗan shekaru tsakanin 12 zuwa 14 wanda ISIS ta turo shi. Kusan dukkanin waɗanda abin ya rutsa da su kurdawa ne 'yan ƙasa da shekaru 18. Babu wanda ya ɗau alhakin kai harin, to amma salon harin da kuma irin bom ɗin da aka yi amfani da shi na da kamanni da hare-haren ISIS na baya. Maharin ya auna wani bikin auren kurdawa ne a Gaziantep, wani birni da bai wuce nisan kilomita 60 daga arewacin Siriya ba, wanda kuma ke kunshe da al'ummar 'yan gudun hijira waɗanda suka guje ma yaƙin basasar Siriyar. Jiya Litini, ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Cavusoglu ya ce ƙasarsa ta lashe takobin kakkaɓe ISIS kwata-kwata daga kan iyakarta da Siriyar.
Jiya Litinin, ɗaruruwan 'yan Najeriya masu zanga-zanga sun yi maci zuwa fada shugaban ƙasa a Abuja, babban birnin ƙasar, inda suka buƙaci gwamnati ta ƙara azama kan batun ceto 'yan mata sama da 200 ɗin nan da aka sace a shekara ta 2014. Zanga-zanga ta zo ne mako guda bayan da mayakan nan masu tsatsauran ra'ayi na Boko Haram suka fitar da wani faifan bidiyo mai nuna 50 daga cikin 'yan matan da aka sacin. Ƙungiyar mayakan ta ce da dama daga cikin 'yan matan sun mutu, kuma tana buƙatar a yi musayar fusunoni da sauran da suka rage. Esther Yakubu, mahaifiyar ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sace, ta ce masu zanga-zangan su ma sun gaji da yawan rubuta takardar koke ga gwamnati na neman a ceto 'yan matan. Ɗaya daga cikin 'yan matan da aka nuna a bidiyon, ɗiyar Esther Yakubu ce, ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta biya buƙatar 'yan Boko Haram saboda a saki ɗiyarta Dokas da sauran waɗanda aka sacin.
To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce har yanzu yana nan kan bakarsa ta tasa ƙiyar baƙin hauren nan wajen miliyan 11 da ke zaune a Amurka, wanda wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da yaƙin neman zaɓensa suka rataya a kai a fafatawarsa da Hillary Clinton ta Democrat. Ba baki biyu nake yi ba a cewar Trump ga kafar labarai ta Fox News kwana guda bayan da sabuwar manajar kamfe ɗinsa Kellyanne Conway ta faɗi a wata hirar cewa shirin ta saƙiyar baƙin haure na Trump sai an ɗan duba. Trump, wanda hamshaƙin mai harkar gine-gine ne da ke New York, ya ce muna so mu ɓullo da wani tsari mai cike da adalci, amma kuma ƙwaƙƙwara kan batun ƙaurar baƙi. Ya kamata mu yi tsayin daka, a cewar Trump, ya kamata mu tashi tsaye sosai. Muddin mutane na ta shigowa ƙasar nan ba bisa ƙa'ida ba, akwai mutane da dama da ke son su shigo ta hanyar halas. Idan aka yi sake, to ba a musu adalci ba. Shirin na Trump na ta saƙiyar baƙin, tare kuma da shirinsa na gina babbar katanga a kan hanyar wato kan iyakar Amurka da Mexico da ke kudancin ƙasar, don a taka birki ma baƙin haure da ke kwararowa cikin ƙasar, ya taimaka wajen yaɗa yaƙin neman zaɓensa. Trump na shirin bayani kan manufofinsa game da baƙin haure zuwa ƙarshen wannan satin, a cewar ɗaya daga cikin ‘ya’yansa Eric.
Shugaban sashen agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi jiya Litinin cewa Siriya na fuskantar matsalar jin ƙai mafi tsanani a wannan lokaci, kuma lokaci na ƙurewa kan buƙatar ceto dubban farar hula masu buƙatar abinci da ruwa da magunguna. A birnin Aleppo akwai yiwuwar mu ga mummunar matsalar jin ƙai wadda ba a taɓa gani ba a tsawon shekaru biyar da aka yi ana zubar da jini da aikin rashin imani a yaƙin na Siriya, a cewar Stephen O'Brien ga Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya a jawabinsa na wata-wata kan wannan batu. Kamar yadda na ce a baya, ya kamata in yi duk abin da nake iyawa in jaddada buƙatar tsagaita wuta ta tsawon sa'o'i 44 tare da yadda ɓangarorin biyu, saboda a samu sukunin kai kayan agaji a dukkan sassan Aleppo. Tun watan jiya, Majalisar Ɗinkin Duniya take ta kiraye-kirayen a rinƙa tsagaita wuta na sa'o'i 44 a faɗan da ake yi a Aleppo, saboda a samar da kayan agaji ga marasa lafiya da kuma waɗanda suka samu raunuka. O'Brien ya ce a shirye Majalisar Ɗinkin Duniya take ta tura motocin ɗaukar kaya da 70 makare da kayan agaji zuwa gabashin Aleppo da zarar ta samu cikakken tabbacin tsaro.
Kimanin mako guda kawai da Rasha ta fara aiki a wani filin jirgin wato yaƙin da ke ƙasar Iran wajen kai harin wato hari kan mayaka a Siriya, Iran ta faɗi jiya Litini cewa an dakatar da wannan aikin. Ministan tsaron Iran ya caccaki Rasha saboda abin da ya kira nemar suna da kuma takama ta wajen bugun kirji kan iya kai harin jirgin sama daga ƙasar Iran. Wannan al'amari ya jefa ayar tambaya kan ko shin wannan matakin martani ne kawai, ko kuma akwai wata sabuwar dabara ce kan yadda Iran da Rasha za su rinka goyon bayan gwamnatin Siriya a yaƙinta da 'yan tawayen Siriyar da kuma ISIS.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. Soma da labarin buɗe taskar hotonin namu a Najeriya, inda sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry yake ziyara aiki ta wuni guda daga Sokoto, ɗaya daga cikin inda babban baƙon zai yada zango. Ga rahoton da wakilin Murtala Faruk Sanyinna ya haɗa mana.
Ziyarar ta sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a Sokoto na da makasudin saduwa da sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da na al'umma, tare da manufar inganta zaman lafiya da fahimtar juna, kazalika da haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen kawar da tsatsauran ra'ayin addini musamman a arewacin Najeriya. Duk da yake dai ziyara ce da ta game ƙasa baki ɗaya, 'yan jihar ta Sokoto ba su yi mamakin zaben cibiyar ta Dalar Usmaniya ba a ziyarar ta John Kerry, to amma kuma suna cike da farin ciki da kuma fatan ziyarar za ta samar da wata kafa ta inganta zaman lafiya da kuma musamman kawo sauyi a yanayin da ake ciki na tsananin rayuwa da taɓarɓarewar tattalin arziki.
Sunana Shehu Jatau.
To wannan ziyara gaskiya tana da matukar muhimmanci ganin irin ci gaban da ita ƙasar Amurka ta samu a wannan ƙarni da muke ciki. Saboda haka irin wannan ziyara da zai kawo a nan Sokoto ba shakka zai taimaka domin ganin cewa an inganta wasu abubuwa musamman ma dangane da shi wannan tsatsauran ra'ayi da kace. Dama shi addinin musulunci gaskiya bai goyon bayan wannan tsatsauran ra'ayi da yake addinin musulunci gaskiya sauki gare shi. Saboda haka irin wannan ziyara za ta taimaka gaya ga ƙasar nan ta Najeriya musamman a jihar Sokoto akan abubuwan za ta tattauna mai yiwuwa kila abin da shafi ilimi, harkar zaman lafiya da sauran abubuwa da dama dai masu buƙatar a kula da su.
Sunana Abubakar Musa. Abin da dai zan iya cewa shine anan ina ganin shawarwari na zai taho mana da su insha Allah wanda za su kawo mana development da ci gaba insha Allah. Ina ganin abin da ne haggani kenan ga ziyara ta kenan wanda za yi nan jihar Sokoto. Alheri ce insha Allah. A gade mu kuma da ci gaban musulunci insha Allah.
Sunana Sama'ilu Manugo Gumbi. A gani na lallai hakika John Kerry taho John Kerry a Sokoto state tahowa ce mai muhimmanci. Tahowa ce wadda tana da alfanu musamman mu a nan Sokoto. Saboda yanzu kaga irin bangaren ilimi a sa yara makaranta irin yara kanane maza da mata da kuma nuna musu hanyoyi waɗanda a addini na musulunci da kiristanci cewa babu ta'addanci a ciki. Mai girma sakin musulmi kwanan baya ya kira ga masu ruwa da tsaki game da harkar ilimi na a ɗauki matakin koyar da addinai da musulmai da kiristoci ko ina a koyar ba tare da wani bambanci ba. Yau yanzu a misali a ce wanga kirista ne wanga musulmi suna zama aji guda. Za a tashi with cordial relations, za a zamana wurin aiki yadda ya kamata, ba mai laɓewa ga addinin wadaya daga cikin wani shi zarayi.
Birnin na Sokoto dai ya ɗauki harami da jami'an tsaro na sojoji a wuraren da ba sabon ba, kama daga babban filin jirgin saman sarkin musulmi Abubakar na uku har ya zuwa manyan titunan birnin musamman waɗanda ke isa zuwa fadar gwamnati da fadar mai alfarma sarkin musulmi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Zamani ai Allah ke da shi dan adam baya da zamani almodabbi.
Haka yake, to bari mu rufe taskar hotonin namu da batun tada kayar baya da yan tsageren yankin Niger Delta ke yi, inda kungiyar Avengers ta nuna alamar mai da bukanta. Wakilin mu Lamido Abubakar na dauke da karin bayani.
Sai dai kuma duk da cewar yan bindigar ta Avengers sun dakatar da kai hare-hare a yankin na Niger Delta, har yanzu ana ci gaba da kai hare-hare kan kamfanonin ayyukan haƙar mai. Harin baya-bayan nan dai shine wanda wata kungiya da ke da suna Justice Mandate ta yi ikirarin kaiwa tare da fasa wasu bututa yan mai a yankin na Niger Delta. Wani al'amari kuma mai karo da wannan, wata sabuwar kungiya a yankin na Niger Delta ta ce za ta ci gaba da gwagwarmayar da take yi da ɗimbin makamai a yankin mai arzikin mai. Da kokarin da na yi na jin ta bakin 'yan kungiyar Niger Delta Avengers domin jin matsayinsu a kan wannan tattaunawa, abin ya ci tura. To amma dai na ji ta bakin wani tsohon ɗan bindiga da ke da alaƙa da babbar kungiyar 'yan bindigar Niger Delta MEN ya yi tsokaci game da shirin tattaunawar.
One of the ex-militants concerning the dialogue between the government and the recent group now, it's quite a good thing. For me, I don't think dialogue is the solution.
Yana cewa ne tattaunawa da ake yi a yanzu abu ne mai kyau, sai dai kuma waɗanda ake tattaunawa da su babu wani abu mai kyau da zai biyo baya. Saboda haka ina ganin rudani ne kawai za a shiga domin ba a kama hanyar samun sauki ba tun farko. Shi kuwa wani Musa Sa'idu da ya san kungiyoyin 'yan bindigar yankin Niger Delta ya ce,
ni dai a gani na wannan taron daga an yi Asaba, waɗannan dattawan Asaba ba su yarda da su ba, suna neman hanyar da su ma gwamnati ko wani neman hanyar da gwamnati za ta yarda da shi ta bashi wani aiki ya dinga samu wani abu. In ka duba su waɗannan dattawan su suke ziga suna wani abubuwa, ba wani Avengers, wai Avengers din suna ina.
Shi kuwa wani dattijo kuma mai faɗa a ji a yankin na Niger Delta, Chief Tony Princeway, ya bayyana abin da ya hango a cikin shirin afuwar tattaunawar ta yan bindiga Avengers ya ce
it is only matter that we are living in a society now where the youth don't respect the elders.
Yana cewa ne matsalar abin da ke faruwa a yanzu, muna cikin wata irin al'umma ce wadda ba mai ganin girman kowa, duk mun san haka, amma sai dai mu ci gaba da rudin kanmu cewar wai dattawan yankin na da mutunci a idon matasa. Kowa na zargin kowa ne kawai, amma kuma ba wai ina son in ci huskar kowa bane. Na yi aiki a wani kwamitin haɓaka yankin Niger Delta, amma ba bar shi ya numfasa ba. Duk kokarin da nayi na jin tabbakin gwamnatin Najeriya, abin ya citura. Domin kuwa na kira mai magana da yawun gwamnatin Muhammadu Buhari, Malam Garba Shehu, sai dai kuma bai ɗauka ba wani mai fashin baki kan tsaro. Ya Komanda Ahmad Baba Tijjani Gamawa mai ritaya ya yi tsokaci a kai.
Dukkan abubuwan da aka ce a shugabanni sun shiga ciki da gwamnoninsu da kuma masu mataki na siyasa za su zauna a gwamnatance, za a tattauna da su a yi magana, abu ne mai kyau in akwai zahirin gaskiya a ciki. Saboda in ka duba waɗannan mutane, an sha zama da su, an tattauna, yanzu ne sun ga wuta ta yi wuta, sun ga ba yadda za su shiga, akan cewa dole a dawo tuburin sulhu a shirya da su. Wannan abu ne mai kyau idan da gaske suke.
Lamiru Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fadakwal, Nigeria.
Yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 1:16 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
In ƙarya ke aurke zamfara ya sani, in gaskiya ke aurke zamfara ya sani. Shi fa a kai san ne ke magana da kai. A halin yanzu ne wanda ke magana da kai akan baby ne. Saboda an gane shi tare da mutanen masu kashe kai, masu kashe mutane. Yana rataye da bindiga. Tare da mutanen
nan da jami'an tsaro a kama ni da
kuka je
kazahi a kama ni, ba a sako ni ba da an ka tabbatar da cewa ni ba farawo bane.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Mun gama jin wasu daga cikin zagugukan da 'yan majalisar dokokin Zamfara suka yi wa gwamnan jihar Abdulaziz Yaro. Yau za mu kutsa cikin sauran da suka rage, amma kafin sannan bari mu ji ra'ayin Zamfarawa kan wannan takaddamar.
Yusuf Sawaila, ƙaura na moda. Wannan takaddama ta yi daidai abinda azamanta daidai, bai yiwuwa a ce ana siyasa, sannan kuma sai kai abinda ka zauna kai yanke hukunci da kanka za ka aikata. Ya kamata ka zanki sauraren mutane, ka ji menene ƙorafi. A matsayinka na gwamna ko wani shugaba na siyasa, ya kamata tunda mutane suka zabe kai kasance kana da lokacin da zaka saurari ƙorafinsu, ka ji menene yake tare da su. A matsayin su na 'yan ƙasa kuma zababbu, yadda aka zabe shi haka aka zabe su, su ma suna da dama na su yi wa jama'ar su abin da suke bukata, ba shi dake da wannan dama ba. Don haka wannan sun bi ra'ayin mutane, ra'ayin abin da mutanen su waɗanda suka zabe su suka bi.
To madalla, izo yanzu mun taɓo su daga cikin zarge-zargen da 'yan majalisar dokokin jihar Zamfara ɗin suke wa gwamnan nasu Abdulaziz Yari a lokacin da aka ce sun yunƙuro kamar za su tsige shi, amma daga baya aka yi ƙoƙarin cewa an sulhunta ana nema a kashe maganar. Izo yanzu mun taɓa zargin da suke mishi na cewa ya kama wasu daga cikin shugabannin majalisar, ya jefa su gidan kurkuku, da kuma wanda aka ce ya amfani da 'yan sandan ciki na SSS. Da wanda suke mishi game da bashin da suka ce ya ɗauko na naira biliyan, wato miliyan 1,000,000 da zammar bunƙasa ayyukan gona, amma ba a sa abin da ya samu kuɗaɗen ba. Da kuma zargin cewa ya cinye kuɗaɗen fansho na ma'aikatan da suka yi ritaya daga ayyukan gwamnati. To yau a ci gaba da jin muhawarar da muke ji ana yi tsakanin Alhaji Sani Gwamna da ke kare gwamnan da kuma tsohon ɗan majalisar dattawan Najeriya Sanata Sa'idu Muhammad Dan Sadau. Za mu dora ne a kan zargi na gaba da su 'yan majalisa suka yi wa gwamna. Alhaji Sani, zargi na ƙashi shi ne wanda na daɗe ina ji a game da gwamna Abdulaziz Yari, cewa baya zaman Gusau, baya zaman Zamfara, ya fi zaman Abuja da Gusau. Na san a Najeriya ba shi kaɗai ake yin wannan zargin ba, amma shi yana kamar sahun gaba na mutane gwamnonin da ake fi zargi da cewa ba sa zama gida, su zauna su yi mutane aiki. Me za ka ce ka kare shi kan wannan?
To kamar yadda ka sani Alhaji Aliyu, wannan jiha tamu Allah ya albarkace ta da arziki na ƙasa gabaki ɗaya, wanda yake gwamnatocin da suka gabata a sun yi yunkuri ne da za su kawo mutane waɗanda za su zo su taimaka
don a samu ci gaba a cikin wannan jiha. To alhamdulillahi duk fitar da mai da jagoma yake yi a cikin wannan jiha ko a cikin wannan kasa ko waje yakan tafi ne saboda ci gaban wannan jiha ta mutu jihar Zamfara.
Amma mutane za su so su ga gwamnati su tare da su kuma ai duk da haka.
Ana ganin gwamnati tare da su domin duk wanda ga irin inda ayyukan da mai da jagoma yake a cikin wannan jiha ai ya san cewa ba daga Abuja yake zanna yayin wannan aiki ba. Domin babu wani gwamna a cikin jihar Zamfara a cikin Najeriya wanda yayi irin ayyuka na garuruwa ko kuma kananan hukumomi a cikin jiha ta irin gwamna Abdullahi.
Na ji dadi da ka fado kan wannan batun ayyukan domin daman nan zan shiga amma kafin in tambaye ka bari in tambaye dan Sa'idu me ra'ayinka game da kamun Ludiyan gwamna Abdulaziz Yari zuwa yanzu a matsayin shugaban jihar Zamfara a matsayin gwamna da ayyukan da shi ya lissani yake cewa duk Najeriya ba gwamnan da ya aiki kamar shi. Ka gamsu?
Yana da tashi hikima na tashi rauni. Raunin da aka samu da shi gwamna Abdulaziz Yari shi ne kamar da magana tsaro kamar da kowa ya sani. Kamar da muka koka kamar da jawar da faru suka koka kamar da kowa ya sani kamar da kafafen ulalatsuwa a reki ba da labari. Abu na biyu shi ne rashin taro da baya yi na executive council kusan an saba. Tun lokacin mulkin mallaka har da samun kai. Duk wanda ke gwamna duk sati ana rikin na executive council to wannan shi na cikin abubuwan da mutane suke ganin rashin yin wannan taro na sati da ake yi to ya hada mace kyawun shawarwarin da ya kamata ya samu daga kwamishinonin shi ko daga masu ba shawara hasali ma ka'ida ce ta gwamnati na a yi irin wannan mutum sati domin duk wani abun da ake gwamnati sati. To ana bukatar sai wannan taro wannan majalisa wanda ke cikin executive council gwamna ya kawo shi a gaban ta ta tabbatar da shi ta yadda da shi to sannan za a ce gwamnati ta yi wannan shi ne
ka'ida. Kafin in koma wajen Alhaji Sani mana ya bada martani mu koma baya magana tsaro nan da kake magana ba kowa da kowa ya san abin da kake nufi da magana tsaro ba dan bayyana mana inda gwamna ya kasa ta harkar tsaro ta wadannan hanyoyi ya kasa ne.
Wannan bayanin mun ga shi tun kwacin mafi takar da ne shugaban kasa a kan cewa ya kamata ya kawo agaji a cikin jihar Zamfara saboda ga dukkan alamu ita shi gwamnan jihar mai ya kasa ta wannan fadi ba wani abu koyon abu ne tun yadda kan fala labarai ke ɗauko labaru yau an kashe mutum kaza a wuri kaza gobe an kashe mutum kaza a wuri kaza yana da wahala a ta kwana bakwai a jihar Zamfara ba ka samu rahoto. Ko sati biyu baka samu da foto ba cewa an kashe mutane a wuri kaza. Hankali ma abin da ya tabbatar da hankali a jihar Zamfara shi ne masu kashe mutane wai sun rubuta bawa teku ga sarakunan gargajiya cewa a gaya ma mutane kada wanda ya tuko da ya je gona in mutum ya je gona ya tura da yi noma to ya kuka da kanshi kuma sai muka ga har sun kai sun kashe wasu mutane a gonakin su. Ni na san a mazaɓa ta jihar ta ɗan Sadaukuru daga cikin mazaɓu ta jihar 24 kwaɗuwar da adilin nan an kashe mutum kimanin 25 wannan babu wani kokarto gaba na to wannan shi ne ƙarƙarin da muke
bukata. To shikenan ina zuwa to Allah ya sani bari ina zuwa Allah ya sani kaji mu fara da magana tsarin nan kafin mu zo ga magana ba a taro. Me za ka ce ka kare gwamna daga wannan zargin wanda kuma na yi na daɗe yana jin shi cewa an bar harkokin tsaro sun taɓarɓare a cikin Zamfara gashi har sai da shi Buhari da kansa ya tattaro su burutai da sauransu ya zo ya shigo cikin domin magance abin. Me yasa gwamna ya kasa yin abin tsaron nan?
Kamar yadda ka sani Malam Aliyu ita harkar tsaro ta ƙasa ko kuma ta jiha ko ta ina ce ma ta shahi gwamnatin tarayya. Kuma shi sanata su yi kansa da kada ya manta da cewa sojojin da
gwamnatin tarayya ta turo tun ma kamin wannan gwamnati ta shugaba da girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ta hau akwai sojoji sama ga 500 a jihar Zamfara wanda an ka turo kuma akan wannan aiki na tsaro aka turo haka akwai runduna na 'yan sanda wato mobile wa'anda kowace karamin hukumar mulki musamman wuraren da rashin tsaron ya kamari akwai wa'annan jami'an tsaro wanda ke gwamnatin jiha iyakacin ta taimaka ma wa'annan mutane da wasu abubuwa wa'anda sun ka shafi da gudanar da wa'annan ayyuka kuma babu wani jami'in tsaro wanda ya taho a nan jihar Zamfara wanda mai daraja gwamna ko kuma gwamnatin jihar Zamfara ba ta taimaka mashi ba game da wa'annan ayyuka amma mutane ne sun kasa faɗuta cewa gwamnatin tarayya ita ce ke da alhakin
amma Alhassani ana cewa a turanci akan ce chief security officer shi ko na gwamna shine babban jami'in tsaro na jihar tashi alhakin tsare mutanen
ana yin magana ne kawai ta magana saboda gwamna bai da ikon cire DTO guda yau bai da ikon cire sajin na 'yan sanda
amma ka yadda cewa hakkin kare lafiyar jama'a ya rataye a wuyan gwamna kafin ta je ga gwamnatin tarayya
shi yasa ai gwamnatin jiha take daukar nauyin waɗannan mutane shekara biyar yau da aka turo waɗannan sojoji suna karkashin gwamnatin jiha kuma gwamnatin jiha ke kula da su duk abubuwan da ya kamata da motocin da kayan aiki da duk abin da ya kamata a yi wanda a hakkin gwamnatin jiha tana aiwatar da wannan kuma maganar taro da yake magana kaga shi sanata Sa'idu Dan Sado yakan share he da wata biyar da ya cikin jihar Zamfara ba babu wani sati da mai daraja gwamna bai taro da sarakuna wannan takardama da yake magana sarakuna suka kawo mai daraja gwamna ita wajen taron da suke yi na sati ko yau dinga da muke wannan magana da kai sai da aka yi wannan taro da jami'an tsaro da su ka sarakuna
amma ina ake taron a cikin gusau ake yin shi ko a Abuja ake yin shi to a gaishe ku to idan mun dawo shirin mu na gaba a makon gobe
a ko shaka ba mutanen Zamfara suna zargin ba shi kadai ba mutanen ma da ke ganin suna girgin gwamnan ana ganin suna zuwa dabobin da mutanen nan suke in ma ba kida zan suke yi ba to suna shafa gwamnati kashin kaji su sanata Sa'idu Dan Sado su kansu abubuwan da suke kullawa a cikin wannan daji Allah ta sai ya kashi
to sai mun sake bullo muku da wannan shirin mai zuwa kamar kullun yau ma muna godiya ga bakinmu sanata Sa'idu Muhammad Dan Sado da Alhaji Sani Gowna da kuma musamman wakilinmu Murtala Faruku Sayina da ya taimaka aka shirya nan aka kawo muku shi daga birnin Washington DC Aliyu Mustapha Sakwato ne
to a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai
to a takaice kasar Turkiya ta jingine bayaninta na farko mai cewa wani yaro ne dan kunar bakin wake da ISIS ta turo ya kai harin nan ranar Asabar Ɗaruruwan 'yan Najeriya masu zanga-zanga sun yi maci zuwa fadar shugaban ƙasa a Abuja inda suka buƙaci gwamnati ta ƙara azama kan batun ceto 'yan matan cikok ɗin nan. Ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce har yanzu fa yana nan kan bakarsa ta tasakiyar baƙin haure wajen miliyan 11 da ke zaune a Amurka ba bisa ƙa'ida ba. Shugaban sashin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gargaɗin cewa ya zuwa jiya Litinin Siriya na fuskantar matsalar jinƙai mafi tsanani a wannan lokacin kuma lokaci na ƙurewa kan buƙatar ceto dubban farar hula masu buƙatar abinci da ruwa da magunguna.
To a gaishe kuma su saurare na muka kammala shirin na sake rewa amma kada ku yi sanar da sa 1 da rabi zamu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwa fata alheri da taya murna ga Mrs. Stars da Salamatu Ejimbe domin auren su Rikasu Patience Ojo Ejimbe da angunta Victor Onoche da aka daura a makurdi ranar Asabar. Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Sidi da ya taimaka wajen hada shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau Zubair Alheri ke muku fata alheri.